Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana wannan kana akan mitoci 25 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Sarfil Hashin Gumel ne tare da Aisha Ma'azu da masu sauran abokan aiki muka sake dawowa a wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Alhamis 17 ga watan Agustan shekara ta 2019. Cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a yi cikakken bincike kan hukumar raya yankin Niger Delta ta NDDC. Haka kuma a daidai lokacin da ake bikin karrama ranar yaƙi da talauci ta duniya, za mu yi dubi da yadda ake fama da matsalar talaucin a duniya. Haka kuma kan wannan batu ne ma za mu buɗe layin wayarmu domin ku kira mu ji daga gare ku. Tambayarmu ta yau ita ce, shin idan ku kwatanta da aljihunku bara ce tafi bana ko bana ce tafi bara? Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-5-5-5. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan ga Aisha da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare. Mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya bada sanarwar tsagaita wutar hare-haren da Turkiya take kaiwa mayakan Kurdawa a arewacin Siriya, bayan da suka kammala tattaunawa da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan a birnin Ankara. Pence, wanda ya samu rakiyar sakataren kasa Mike Pompeo da mai bada shawara akan harkokin tsaron fadar White House Robert O'Brien, su suka gana da shugaban kasar Turkiya. Wannan tattaunawar ya zo ne kwana ɗaya bayan da Trump ya yi watsi da muhimmancin sakamakon wannan rikicin, inda ya bayyana cewa san bai shafi Amurka ba, duko da cewa Majalisar Wakilan Amurka ta fitar wani kuduri da ya yi alawadai da janye dakarun ƙasar daga yankin. A maimakon haka, Trump ya ƙasƙanta mayakan Kurdawan da suka taya su murkushe mayakan ISIS, inda suka yi fada ka fada da ka fada da dakarun Amurka, wanda ya ce su ma ba kanwar lasa ba ne. Gordon Sondland, jakadan gamayyar kasashen Turai a Amurka, ya sanar da kwamitin binciken 'yan majalisar Amurka a yau Alhamis cewa shugaba Donald Trump ya baiwa jakadu umarni da yin aiki tare da lauyansa Rudy Giuliani don matsawa Ukraine ta fara gudanar da binciken da zai taimaka masa a tafiyarsa na siyasa. Mr. Giuliani ya jaddada cewa abinda Trump ya buƙaci shugaba Volodymyr Zelensky ya yi shi ne tabbatar da samun goyon bayan Ukraine ta hanyar ba da sanarwar fara bincike akan laifukan cin hanci da rashawa a fili. Sondland ya karanto daga wani tsararren jawabi. Sondland, ɗaya daga cikin manyan masu ba Trump gudunmawa ta fannin siyasa kamin a bashi mukamin babban jakadan kasar a Brussels, ya ce Mr. Giuliani musamman ya ambaci zaben shekara ta 2016 ciki har da ko Ukraine tana da masaniya akan inda matattarar sakonnin yanar gizon da kwamitin jam'iyyar Democrat na ƙasa ya yi amfani da ita a Washington shekaru uku da suka gabata take, da kuma batun kamfanin samar da wutar lantarki na Burisma a matsayin dalilan binciken cin hanci da rashawa biyu masu mahimmanci ga shugaban. Masu sauraro, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugabannin Burtaniya da na Tarayyar Turai sun ce sun kulle yarjejeniya akan sharuɗan ficewar Burtaniya daga Tarayyar Turai da aka yi wa kwaskwarima. Firam Ministan Burtaniya Boris Johnson ya kira yarjejeniyar mai kyau sosai, wadda ta kwato masu damar faɗa aji. Ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ya kamata Majalisar Dokokin Burtaniya ta kammala batun na fita daga Tarayyar Turai ranar Asabar ɗin nan don gwamnati ta samu damar maida hankali akan wasu muhimman abubuwa. Shi ma shugaban kwamitin Tarayyar Turan Jean-Claude ya bayyana yarjejeniyar a matsayin wadda ta dace, ɓangarorin biyu kuma za su amfana da ita. Daga ƙarshe dan majalisar dokokin Amurka Elijah Cummings kuma jigo a binciken yuwar tsige shugaba Donald Trump da majalisar wakilan Amurka ke gudanarwa ya rasu yana da shekaru 68 da haihuwa a duniya. A yau Alhamis ne ofishin marigayin ya fitar da sanarwar mutuwar Cummings sakamakon matsalolin rashin lafiya da ya dade yana fama da su. A ƙarshen watan Satumbar da ya gabata ne marigayin Cummings ya fada wa jaridar Sun ta birnin Baltimore cewa yana murmurewa daga wani aiki da aka yi masa kuma yana shirin zuwa birnin Washington idan majalisa ta koma zamanta a wannan makon. Marigayin dan asalin birnin Baltimore da ke jihar Maryland ya yi aiki a matsayin sa ido da kula da harkokin hukumomin kasar da ayyuka da kuma aiwatar da manufofin gwamnati. Wato ɗaya daga cikin kwamitocin da ke gudanar da bincike a kan yiwuwar tsige shugaba Donald Trump.
Aisha Ma'azu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar da umarnin take a kafa kwamiti domin a gudanar da cikakken binciken kokof akan yadda ake gudanar da hukumar raya yankin Niger Delta da ake kira NDDC a takaice. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wakilinmu na Abuja, Umar Faruk Musa.
Shugaba Buhari dai ya ba da wannan umarnin ne a lokacin da yake ganawa da gwamnonin wannan yankin su shida ƙarƙashin jagorancin gwamna Siyariya K. Dixon na jihar Bielsa, wanda ya ce duk da dubban miliyoyin naira da ake sawa a ɓangaren wannan yanki na Niger Delta a hannun wannan hukumar ba a zo a ga abu a ƙasa ba, wato dai tamkar ana zuba ruwa ne ba tare ga an ga sanyin su ba. Shugaba Muhammadu Buhari da yake yabawa yadda waɗannan ƙungiya na gwamnoni suka zo mashi da wannan buƙatar ya ce babu shakka za a gudanar da wannan bincike daga shekara ta 2001 zuwa shekara ta 2019, wato dai tun lokacin da aka kafa ta kenan a zamanin gwamnatin Olusegun Obasanjo. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce abun bakin ciki ne da juyayi cewa duk da makudan kudade da gwamnati ke sakawa a wannan yankin, idan aka ziyarce shi sai a ga kwalliya bata biya kudin sabulu ba, don haka wannan bincike zai tabbatar da menene aka saka a wannan yanki, suwaye suka yi ayyukan, nawa ne aka saka, suwa suka gudanar da ayyukan, ina ayyukan suke, domin a san mataki na gaba wanda zai iya kai ga yi wa ita hukumar garin Bali baki daya ta yadda za a yi abin da ya kamata. Da nake tattaunawa da shi wani mai sharhi kan al'amura a Najeriya kuma jami'i a jami'ar Abuja, Dr. Bashir Abdullahi Ismail, ya yi min ƙarin haske dangane abin da yake gani zai iya biyo bayan irin wannan binciken kamar haka.
Lalle a tunanina da kuma ra'ayina, ina ganin wannan binciken da shi Shugaba Muhammadu Buhari ya sa a yi shina da matukan mahimmanci, musamman irin ganin yadda kudade da aka turawa a ƙarƙashin wannan ma'aikatar, amma duk wanda ya ziyarci wannan yankin da ake cewa na Niger Delta bai ganin cewa kudin da aka saka a cikin wannan kwalliya za ta biya kudin sabulu. Don haka ni na ganin wannan tubali ne da damba da aka saka domin a zakalo kudade tun ba wannan gwamnati ba, tun gwamnatoci da suka gabata kudin da ake sawa, billions of kudi da ake sawa domin a gano me aka yi da su, kuma in ma ba a yi ba ina kudin suka yi, domin ba zai yi ba a ce in babu kira me ya ci gawayi.
In ka dubi irin bincike-binciken da ake yi a Najeriya akan fannoni na gwamnati da yawa da ake zargin badakala, kamar wannan ba zai zo da mamaki ba, anya kana ganin wani bincike zai yi tasiri domin tabbatar da an yi gyara, tunda a waɗansu bincike-bincike ba a ga wani abu a zahiri da ya faru ba.
Ni ina ganin wannan zai yi tasiri, musamman idan aka saka mutanen da suka dace, ba ko da yaushe za mu ce idan aka yi bincike ba kamar abin ba zai tasiri ba. Idan aka saka mutane wanda suka dace, kwararru masu amana, ina tunanin wannan zai yi. Kuma har wa yau ina ganin ba nan kawai ya kamata binciken ya tsaya ba, kada mu manta akwai ma'aikata musamman Sukutum, Ministry of Niger Delta, akwai kuma shiri na Amnesty wanda tun kafin wannan gwamnati aka yi, sannan kuma ga na wannan NDDC za mu ce kusan ma'aikatu uku waɗanda aka saka waɗanda gwamnati take tura zunzurutun kuɗi take aika musu. Ina ganin ya kamata wannan a faɗaɗa binciken ya wuce wannan domin a gano abin da ya ci waɗannan dukiyar da ake aika musu.
Dr. Bashir Abdullahi Ismail kenan a tattauna da ni da shi a Abuja, bani shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a yi bincike na kwakwaf a hukumar nan da ke kula da bunƙasa rayuwa al'ummar yankin Niger Delta. Yankin a nan ne ake samun albarkatun mai na Najeriya, kuma a nan ne fitintunu da koke-koke cewa ba a ganin ayyukan da gwamnati ke yi yake ƙara yin ƙamari. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.
to a gaida Umar Faruk Musa. To yau Alhamis 17 ga watan Oktoba ake bikin karrama ranar yaƙi da talauci ta duniya, wacce ke matsayin wata damar tayar da gwamnatoci da kungiyoyi daga barci akan maganar samar da hanyoyin fitar da jama'a daga ƙangin talauci da suka tsinci kansu a ciki sakamakon rashin wata ƙwaƙwaran madogara. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Solomon Barma, ya aika mana da wannan rahoto.
Mutane miliyan 700 ne aka kiyasta cewa suna fama da talauci a yau a duniya, waɗanda da kyar kowannensu ke samun dala biyu a kowace rana. Kuma a cewar wannan bincike, kashi 70 daga cikin 100 na waɗannan matalauta na zaune ne a nahiyoyin Afirka da Asiya. Editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa ya alakanta wannan matsala da sakacin magabata.
Afirka ta hi kowa ma'adanai a cikin ƙasa, Afirka ta hi kowa yawan ƙasa, Afirka ta hi kowa wurin noma, amma da yake ƙasashe waɗanda suka yi mulkin mallaka har yanzu su ne ke duka waɗannan unhwanin na cikin ƙasa da kuma unhwani na gona, su sai su sarrafa su sake maido su saida ma Afirka da tsada. To har dai in akwai irin wannan a kowuya a ce ƙasashen Afirka sai daga cikin talauci, kenan lokaci yayi na bar ƙasashen Afirka su hiddo ma'adanansu, su yi noman abubuwansu, su sarrafa su, su saida su ga duniya kamar yadda kowa.
Lura da yadda talaucin iyaye ke shafar rayuwar 'ya'yansu yasa a wannan karan Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci ƙasashen duniya su maida hankali wajen tallafawa masu fama da talauci don ganin makomar irin waɗannan yara ta kasance kyaukyawa.
Yaro ga mahaifin shi ya dogara, kai ke doke da alhakin tarbiyyar da ɗanka, ka kai shi makaranta, ka sai mishi kayan karatu, ka sai mishi abubuwa na masarufi na rayuwa, kenan idan kai arziki ya zo a gare ka dole ne yaron ka sai ya gani a ƙasa.
Inganta rayuwar mata ta hanyar ba su jari domin gudanar da ƙananan sana'o'i wani babban makami ne da ka taimaka a irin wannan yaƙi, inji shugabar kungiyar ci gaban matasa ta Jenom Falmata Taya.
Da akwai wani tsari da aka yi a shekarun baya wanda shugaban kasa yake ba ma mata bashi su tai su yi sana'a ko kuma dabbobi su kiwata, duk wannan an samu musu ne yadda za su yaƙi talauci. A jahohin Niger duka an buɗe ma'aikatu ko kuma mu ce kamfani da zai sa yara su zauna ba sai sun je waje sun nemo ba, yanzu duk wannan zancen babu shi, kenan mu talauci sai dai mu ce mun gode ma Allah. Kana da daidai abin da zaka ci na rihin asili.
Mayar da hankali wajen noma da kiwo ita ma wata hanya ce ta daban da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Masaudu Ibrahim yace za ta fitar da kasashen Afirka daga halin fatara da talocin da ya addabe su.
Yana da kyau al'umumi daban-daban su ba noma ƙarfi, ya kasance waɗanda ke da ruwan haƙo su yi amfani da shi kar su bari ya haƙe, waɗanda ke samun ruwan damana su yi amfani da su su yi noma kayan abinci kala-kala. Bai kamata ba a ce ana kawo mana kayan abinci daga Maroc, daga Turki, daga China, daga ina ne. Yana da kyau dukkan lamani da ake samu daga kasashe masu hannu da shuni ya kasance an karkata akalansu zuwa ga abubuwa matsalolin da suka addabi talakawan mu.
A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, fiye da rabin matalautan da ake da su a yau a duniya na zaune ne a kasashen China, India, Indonesia da Nigeria. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar makula da su.
To wannan haka yake a gaida Sulaiman Barma. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Da yake yau take ranar yaƙi da talauci ta duniya, shin idan aka kwatanta aljihunku bara ce tafi bana ko bana ce tafi bara? Maudu'in mu na yau kenan, sai a shirya a kira mun an jima kaɗan, amma kafin nan a shakata da wannan waƙa.
Wallahi shugabanni ku tuna, rabbana yayyo ku, rabbana yayyo mu, garagamar mahanku jammu kuke bun ku muke, shin ina za ku da mu, ku tausaya mana hakan nan. Allah ba za ya bar kowa ba, Allah ba a zalumu kowa ba. Al'ajam na kuka akan busa hakin talaka, Allah ba za ya bar kowa ba, an
yi shekaru sun shude an yi wahalar Petru da amman Petru yayi tsada kanan zuriya yayi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo babu motar soja ba motar dan sanda ko daya ba ta ciya ma ba motar wani sarki sai dai mu
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Niger. Wane ne akan layi?
Kuna tare da Abdul Kasko daga unguwar Wadata Tawa Jamhuriyar Niger. To murya Amurka na gode ni ra'ayina da zan bada dangance da wannan rana ta duniya ta yaki da talauci. Lalle wannan rana tana da muhimmanci musamman yan kadiba kasashen mu na Afrika su suke da wannan matsala. Amma ya kamata matsalar nan a jije ta musamman majalisar ɗinkin duniya su jije kasashen mu saboda yaki-yaken nan shine ke kawo mana talauci. Kenan ya kamata misali a ce bai kamata ba a ce gamu da arziki cikin kasashen mu na Afrika, gamu da man fetur, gamu da sinada amma ba mu ci uwaninta. Sai dai tsirarin wasu kasashe na zaffa suna kwashe dukiyarmu. Sa'annan na kuma mutanen ƙasarmu in sun ka kai ƙasashen waje ana koronsu, nan bai kamata ba. Idan mun ka samu an kai mana kokuwa da wannan to babu tantama mun rabu da talauci.
To Malam Abdu mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na, ka bar mu je Taraba. Wane ne akan Taraba? Akan layi daga Taraba. Amin wa alaikum salam. Ya sunan malamin?
Hadi Haruna Madaji ban.
Haruna Madaki, bana jin ka sosai, in zaka dan daga murya haka.
Sadi Haruna Madaji ban taje.
To Malam Sadi, muna sauraron ka. Idan aka kwatanta baɗi da bana.
Arji
gwanda bana. Masha Allah.
Domin gaskiya manomi ne. Yawa.
Wato harkan noma.
A yawa bara. Noma na yi buhu 10. Ana garbo 10. Wannan kuma yanzu haka nom a gona ma 10,500 ne.
To me ya canza kenan? A baɗi da banan. Haka suka bana tambaye.
Kudi a canja.
To masha Allah, mun gode kwarai da To mun gode kwarai da gaske Malam Sadi, bar mu je jihar Niger. Wane ne akan layi daga Niger?
A tare da Ibrahim na yankin Hula a garin Mai Gode a Kemba.
To Malam Ibrahim, yau dai ka ji abinda muke tattaunawa, baɗi ko bana?
Gaskiya al'amarin da hire mu sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin saboda talauci da a kowace shekara za a ce kara bara da bana, haka muke yanzu.
Ka san an ce duk wanda ya tuna bara bai ji daɗin bana ba kenan.
Wannan tabbata kake. Kuma sanadi gaskiya yana da farko daga ainihin shugabannin mu, tun yanzu ka duba ainihin kamfanoni waɗanda ke musamman mu arewacin Najeriya waɗanda ke sun ruguje ba su aiki. Ko da ta bangaren kamfanoni da ya kasance aka bage suka rushe, ya kasance an tayar da su, za a samu sauƙin talauci. Sannan kuma bayan haka muna murtala game da addu'an sunan da aka daɗa gidan shehu, muna mai fata alkhairi.
To da fatan ya ji ka, kuma na san yana jin ka. Da fatan ba wa maki ma ka ji ya kira an jima ka ɗan. To mun gode Malam Ibrahim, bar mu je Kaduna. Wani ya kai layi da Kaduna? Wane ne Kaduna? Amin wa alaikum salam. Ɗanka share rediyon ka da Allah sai mu yi magana. Yawwa, to ya suna malamin? To Malam Yakubu, baɗi ko bana?
Ai ba haɗi ma, a ba ka da ba. Ai ba kullum gwanda jiya yau ne, ka sun nan ne.
Gwanda jiya yau? Ikon Allah. Subhanallah. To ta wani hanya za ka kike ganin ya kamata a yi domin a canza wannan?
Hannun ke maganan bodin kudu an kulle shi a bude mana shi kawai ba an gode bodin nan ba, wahala ma yanzu muka fara.
Wato rufe boda ma ta taimaka kenan wajen tallafi, za ta ƙara taimaka wajen tallafin kenan.
Sani ma babban jagora, kowa kuma ya san wannan, sai dai a tsaya zuciya. Sannan su ko manoman da suke gudun cewa suna samun kuɗi.
da tsakani da Allah ba sa mana abinci saboda shinkafa da muke siya da na gwamnati kike ta wanda da kuma mai tsakuwa mai dusuran nan shine muke siya na 500 to an ci gaba kenan
to Allah ya kyauta maka ko mun gode gure gaskiya da wannan ra'ayi naka bar mu kuma Kaduna wani ne akan layi a Kaduna to da alamu layin na Kaduna ya goce to jama'a kar a manta layi kan Abu da suke da ku iya kira ku bayyana man ra'ayoyinku abinda nake son ji yau shine baɗi ko bana wato an fi jin dadin baɗi ko gwada aljihunku sai ku kira na ku gaya mu yau ta kira to akwai ga wani akan layi wane ne kuma daga ina yake kira
Assalamu alaikum. Kuna Ishaku Muhammad San dan dindin kuma ina kiran ku daga nan garin Umar ya Abia State.
To Mallam Ishaku daga Abia muna sauraron ka baɗi ko bana?
Gaskiya ni dai a guri na gaskiya gware bana da gaskiya.
Masha Allah. Me ya canza kenan?
Gaskiya al'amura da yawa tun da dai ga kana gani manomi ne kuma dan kasuwa ne.
Na'am.
Sannan kuma gaskiya ba cin gwargwado inda a na gani kuma a na ra'ayi sabi da Allah gware ba.
Na'am. To madallam. To Mallam Ishaku daga Abia mun gode kwarai da gaske. To ga wani kira dai daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam.
Sarfi Hashim Gumal barka da yammaci.
Yawa baka kadai.
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musa muna yi maka maraba.
Ne maka barka da yammaci.
Muna kuma murna. An ce an samu karuwa.
Eh wato ana eh an samu karuwa kware da gaske kuma to Allah muna godiya da addu'o'i da aka yi mana da fatan alkhairi kuma muna godiya da wannan gidan radio. Gaskiya ina mika godiya ta musamman ga al'umma da kukan kuma aikata Allah kara basira.
To mun gode kware da gaske.
Ina godiya kware da gaske Allah ya saka muku da alkhairi.
To dai
dai Alhaji Musa Garo ya tashi lafiya.
To mun gode Alhaji Musa. To bari mu je Kaduna wane ne akan layi da Kaduna?
Daga Katsina ne ake magana Almasa ne.
To Almasa da Katsina baɗi ko bana?
Katsina muna magana ina so in ji akan me ake tattaunawa ne yanzu na kullun radio na
ai ina son ka gwada aljihunka gani baɗi ko bana wanne yafi maka in ka gwada mizanin aljihunka
to mu dai ɗan kasuwa ne abinda zamu ce yanzu alhamdulillah wannan lokaci na bana mun gode Allah sai dai an samu matsaloli na wani fanni din gaskiya saboda wasu kasuwanci su da dama sun samu matsala sai dai Allah ubangiji ya kara budi na alkhairi
to madallah mun gode kwarai gaske da wannan kira da kai da jin ra'ayinka to mun samu kira da Kaduna wani da Kaduna na Kaduna dan kashe radion ka ba ma jin ka kashe sai mi magana
eh na kashe sharfi ya aiki
alhamdulillah lafiya kallau
to sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa a Kano tarayyar Najeriya
to mallam Murtala da baɗi ko bana
to eh kafin an sa jarfilu za a bayyana daman na ko ni dan kwanmu mai buga waya da muke ji ya samu iftila'i na hatsari muna roƙon Allah ya bashi lafiya ya samu daman ci gaba da sauraron ku da kiran waya kuma
to amin ya rabbi
da gara a ce baɗi ni dai na wa ra'ayin sai dai in ce
baɗi
to sauraron al'umma da nake tare da su sai dai muke ba dama muna roƙon Allah ya taɓa zuciyar masu ƙasa tunda kaga shi kuma minista noma ya ce ko da naira 30 ma mutum zai ci abinci goshi ko kaga dai mun goma sai inda yake ci abinci 30 a goshi ba fatan za ku tashi lafiya
to wani tala mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga Katsin Madaki a jihar Bauchi
to mallam Ayuba baɗi ko bana
a ni kan bana tashi baɗi kwarai da gaske
to masha Allah to me ya canza
ya mu al'umman jihar Bauchi sakamakon noma da muka yi a bana kusan duk kudade yana hannun manoma ne to kaga mu al'umman jihar Bauchi bana tafi mana baɗi muna fata kuma Allah ya taimaki kasar mu Najeriya mai magana Ayuba Garba Imam Katsin Madaki a jihar Bauchi
to mallam Ayuba mun gode kwarai da gaske alamu dai manoma suna jin dadin wannan shekara to ga kira daga Kwara wani ne akan layi daga Kwara
Muhammadu Lawal Bahilla ce
Muhammadu Lawal Bahilla ce dan kashe radion ka da Allah sai mu fi magana da kai
ra'ayi na bana ya fi baɗi
ba kada ka ce muke manomi ne
eh ni manomi ne makiyayi ne
masha Allah masha Allah to me ya canza kina
wanda ya magana rufe boda bai tasiri bai tasiri
to ta wani hanya ya tasiri
ta hanyoyin shi a yi tayen turamu yanzu babu ce
saboda an rufe boda ba sa shigowa.
Ba sa shigowa, na kuma yi murna.
To mun gode malam da wannan kira, da kai kuma da kiran ka muka kawo ƙarshen dagawoyin mu a yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai, mu za mu buɗe layin ba ku dama ku kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 5 saura minti 5. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
A daidai lokacin da kasashe hudu da za su wakilci nahiyar Afirka a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa ƴan ƙasa da shekaru 17 suke kammala shirye-shirye. Kasar Senegal ta musanta rahotannin cewa ta saka ƴan wasan da suka wuce shekaru a gasar ta bana da za a gudanar a kasar Brazil. Kasar ta Senegal ta sami gurbin shiga gasar ne bayan da aka haramtawa kasar Gini shiga gasar saboda samun ta da laifin saka ƴan wasan da shekarunsu suka zarta 17 a gasar ta nahiyar Afirka da aka gudanar a watan Afrilu. Tuni da kasar ta Senegal ta canja ƴan wasa uku daga cikin waɗanda suka wakilce ta a gasar ta nahiyar Afirka, inda kuma ta ce ta gudanar da gwajin shekarun dukkan ƴan wasan nata kafin tabbatar da su. Ita ko kasar Kamaru ta fitar da sunan ɗan shahararren ɗan wasan kasar Samuel Eto'o, wato Etienne Eto'o, daga ƴan wasan da za su wakilce ta a gasar ta duniya ta matasa ƴan ƙasa da shekaru 17. Hakan ko ya biyo ne bayan wata sabuwar dokar da kasar ta fitar na cewa dukkan ƴan wasan da za su wakilci kasar ƴan ƙasa da shekaru 15 da kuma 17 to duk za a ɗebe su ne kawai daga cikin ƴan wasan cikin gida na kasar. Wata sabuwar takaddama ta barke a ƙungiyar Manchester United ta kasar Ingila, inda ake zargin tsohon kocin ƙungiyar sa Alex Ferguson da yin coge ta hanyar sayar da wasa tsakanin ƙungiyar da Juventus ta kasar Italia. Wata jaridar wasanni ta Sun ta kasar Ingila ta rawaito cewa wani ɗan jarida Giuseppe Pagliari mai shekaru 64 shine ya yi shigar burtu a zaman jami'in kasuwancin wasanni, wanda kuma ya yi tayin baiwa Ferguson zinari mai darajar fam 30,000 domin cogin sakamakon wasan. Tuni da aka gabatar da lamarin a gaban kotu, to amma masu gabatar da kara sun wanke ɗan jaridar da cewa ya yi hakan ne domin bayyana gaskiya.
To madalla a gaishe da Murtala Faruk Sanyin na. To kafin mu yi sallama da ku ga Aisha tare da takaitattun labaran duniya.
A takaice, Sarfilu, mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya ba da sanarwar tsagaita wutar hare-haren da Turkiya take kaiwa mayakan Kurdawa a arewacin Siriya, bayan da suka kammala tattaunawa da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan a birnin Ankara. Pence, wanda ya samu rakiyar sakataren kasa Mike Pompeo da mai bada shawara akan harkokin tsaron fadar White House Robert O'Brien, su suka gana da shugaban kasar Turkiyan. Gordon Sondland, jakadan gamayyar kasashen Turai a Amurka, ya sanar da kwamitin binciken 'yan majalisar Amurka a yau Alhamis cewa shugaba Donald Trump ya baiwa jakadu umarnin yin aiki tare da lauyansa Rudy Giuliani don matsawa Ukraine ta fara gudanar da bincike da zai amfani shi Trump a tafiyarsa na siyasa. Mr. Giuliani ya jaddada cewa abinda Trump ya buƙaci shugaba Volodymyr Zelensky ya yi shi ne tabbatar da samun goyon bayan Ukraine ta hanyar bada sanarwar fara binciken akan laifukan cin hanci da rashawa a fili. Sondland ya karanto daga wani tsararren jawabi. Shugabannin Burtaniya da na Tarayyar Turai sun ce sun kulle yarjejeniya akan sharuɗin ficewar Burtaniya daga Tarayyar Turai da aka yi wa kwaskwarima. Firayim Ministan Burtaniya Boris Johnson ya kira yarjejeniyar mai kyau sosai, wadda ta kwato masu damar faɗi a ji. Ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ya kamata Majalisar Dokokin Burtaniya ta kammala batun na fita daga Tarayyar Turai.
To madalla, da takaitattun labaran mu ka ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai, mu za ku jo su abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta yana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma wadda ta malama Nadia, sai kuma injiniyan mu ta yau Tian Wang, sai kuma Murtala Faruk Sanyi na wanda ya ɗaga mana waya a yau. Ni Sarfil Hashin Gumen nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.